Shugaban kasar Cote d'Ivoire Alassane Ouattara na kan ziyarar aiki na UNIDU a kasar Ghana. A jiya yayin da shugaban ya sauko ya samu kyakkyawan tarbo yayin da aka zagaya da shi manyan titunan birnin Accra inda ɗaruruwar jama'a suka fito suka yi dafifi suna shiwa suna tafawa alamar yin marhaban lale da zuwa ta kasar Ghana. Yayin da suka gana a sarki da shugaban Nana Addo Akufo Addo, Nana Akufo Addo ya bayyana matukar farin cikin sa ga amsa gurin gayyatar da shugaba Ouattara yayi, sa'an nan ya bayyana da imanin sa ya irin alhairar da yake jin kasar Ghana da Cote d'Ivoire za su samu bayan gabatar da sakamakon hukuncin kotun kasa da kasa na shari'ar ruwayen teku. Shugaba Akufo Addo ya jinjina wa bakon nasa dangane da irin dattako da ya nuna bayan bayyana da sakamakon shari'ar. Yace a yayin wannan shari'ar mun fahimci cewa mun shiga wani mawuyacin hali tsakanin mu da Cote d'Ivoire, to amma sai mun kai amfani da shi a matsayin gimshiki kara karfafa dangantakar mu.
Mun fahimci
cewa akwai mawuyacin hali yayin da aka samu sabani game da iyakokin ruwayen mu, to amma da takunka abokantakarka da kuma la'akarida makoman kasashen namu guda biyu ya sa mun ka iya rinjayar wannan mawuyacin lokaci, kuma muka yi amfani da shi a matsayin gimshikin kara karfafa dangantakar mu, in ji shugaba Akufo Addo. A bangaren sa shugaba Alassane Ouattara ya nuna godiyarsa ga shugaba Akufo Addo game da wannan gayyatar, ya kuma godewa Ghana da karban yan gudun hijirar Cote d'Ivoire yayin matsalar da kasar ta shiga can baya.
Mr. President, I'd like to tell you to what extent we as Ivorians are very much touched by the hospitality.
Ya kai shugaba, ina son bayyana maka ya matsayin da mu yan Cote d'Ivoire muka zaku da kyakkyawar karba da kulawa da kuka yi mana, irin yadda kuka karbi al'ummar mu hannu biyu yayin da kasar mu ta shiga cikin mawuyacin hali. Kasar Ghana ta buɗe hannayenta ga al'ummar mu nan kasar, wannan wani abu ne da zai dawwama cikin hankalin mu, kuma wannan kyakkyawar abu ne da za a ci gaba da shi. A wata ci gaba kuma kasashen biyu waɗanda su ne kan gaba wurin noman koko a duniya sun kulla wata yarjejeniyar aikin haɗin gwiwar da zai sa su ci amfanin zafarsu. Kasashen biyu na sarrafan kashi 65 na kokon duniya, amma a shekara ta 2015 kasashen biyu dududu abinda suka samu shi ne dala miliyan 5.75 yayin da cakulan duniya ya kama dala biliyan 100. Akan haka shugabannin biyu sun kuduri aniyar yin aiki tare yadda manomarsu za su yi hamdala daga abinda suke samu na noman su. Yau din nan shugaban da Cote d'Ivoire zai koma gida. Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.